sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da kuma mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar za su yi jin shirin nan kai tsaye a tashar VOA Africa a Yamai kan mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Za ku yi masu aron wannan tasha ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau Talata 20 ga watan Disamba shekara ta 2016 a madadin Aliyu Mustafa da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne ke farin cikin an kamo tashoshin mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai.
To mutane da yawa sun mutu a lokacin da wata mota ta ratsa wata kasuwar hayadaniya wato hada-hadar Kirsimeti a kasar Jamus. Sannan wani dan sanda da baya kan aiki ya bindige jakadan Rasha a Turkiya har lahira. An ci kuma ana jin karar harbe-harbe a demokuraɗiyyar Congo Kinshasa kwana ɗaya bayan da wa'adin saukar shugaban wannan kasa ya kare.
Kanun labaran kenan.
Misali kamar kamfanin tatamman fetur na NPC muka nuna mashi muhimmancin cewa ya kamata a yi gaggawa fara yin shi wannan mun a Najeriya tunda da ana yi a Kaduna ana yi a Port Harcourt.
Ministan kasa a ma'aikatar zirga-zirgar jiragen saman Najeriya Hadi Sirika kan wadata mai da jiragen sama ke aiki da shi a jihar Taraba hankula sun fara kwantawa sakamakon rikici tsakanin manoma da makiyaya. Za mu kawo muku shirin tsakamaiwa ga labaran duniya.
To jama'a barkamu da wannan lokaci. Mutane akalla 12 suka rasa rayukansu, wasu kamar 50 suka samu raunuka lokacin da wata mota ta auka cikin wata kasuwar baje kaya ta birnin Berlin a kasar Jamus, inda mutane suka taru suna hada-hadar sayayyar Kirsimeti. Yan sanda sun tabbatar da cewa wannan al'amari ya faru ne jiya Litinin a kasuwar Wilhelm, inda anan ne kuma aka cafke shi direban wannan motar. Wani mutum na biyu da aka samu a cikin wannan jibgegiyar mota dai ya mutu a nan wurin da abin ya faru lokacin da ma'aikatan asibiti suke kokarin su kai mishi doki. Tuni Fadar White House ta shugaban Amurka ta lanci abin da ta kira farmakin da abu sadukan alamu na ta'addanci ne, sai da kuma 'yan sanda Jamus su ba su kira harin a matsayin ta'addanci ba tukuna. Kuma ministan harkokin cikin gida na Jamus din Thomas de Maizière ya ce har yanzu akwai abubuwa da dama da ba a fahimta ba dangane da harin da kuma dalilin kawo shi.
A jiya ne kuma wani dan sandan Turkiya da baya bakin aiki ya harbi jakadan Rasha a birnin Ankara, kuma dukkan bisa dukkan alamu na nuna cewa ya aikata danyen aikin ne don bayyana haushinsa kan rawar da Rasha ke takawa a yakin kasar Siriya. An dai kai farmakin ne a daidai lokacin da jakada Andrei Karlov yake jawabi a wajen wani shagalin nunin fasahun zane-zane. A cikin faifin bidiyo da aka nuna na farmakin an ga matashin da ya harbin tsaye bayan jakadan abin da ya sa wasu suka ɗauka cewa dogarinsa ne. Lokacin da ya harbin matashin ya yi takabbara Allahu Akbar Allahu Akbar yayin da ke rantsuwar cewa sai sun rama abin da ya kira kashe-kashen gilla da Rasha ke yi wa mutanen Siriya. Wani daga cikin mutane da suka shaidi al'amarin ya ga gidan rediyon nan na VOA cewa ya ji maharbin yana cewa kada ku manta Aleppo, kada ku manta da Siriya, muddin kasarmu bata zauna lafiya ba kuma ba za ku zauna lafiya ba. Magajin garin birnin na Ankara Meli Gökçek ya ce sunan ɗan sandan da ya harbin shi ne Melvut Mat Altintas, ɗan shekaru 22 da haihuwa. Tuni dai shugaban Rasha Vladimir Putin ya la'anci wannan hali.
To hali yanzu kuma a wata mai alaka da wannan, kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya samu amincewar ɗaukacin dukkan ƙasashen da ke kansa ga ƙudurin da zai nemi a aika da jami'ai na ita majalisar zuwa can Siriya su je su yi nazarin aikin kwashe dabban mutanen da yaƙi ya rutsa da su a birnin Aleppo. A jiya Litinin ne dai aka samu amincewar wannan ƙudurin wanda ya janyo murɗa gashin baki sosai a tsakanin ƙasashe 15 da ke kan kwamitin tsaron, inda aka gama Rasha da China suna ta amfani da ƙuri'unsu na hawan kujerar naƙi game da wannan matakin da ake ganin ƙasashen yammaci suna son su ɗauka domin su sauƙaƙa wahalolin da mutanen Aleppo ɗin ke fama da su. Haka zalika zancen yana tasowa ne a daidai lokacin da aka soma aikin kwasar dubban mutane daga garin Aleppo ɗin bayan da aka jinkirta aikin a sanadin tashe-tashen bama-bamai da harbe-harbe a tsakanin rukunoni masu adawa da juna. Ministan harkokin wajen Turkiya Melvut Cavusoglu ya ce zuwa da maraicin Litinin da ya riga an kwashe mutane kamar 20,000 daga Aleppo an fita da su. sai dai har yanzu akwai wasu dabbai da yawa da suka rage a cikin Aleppo garin da ƴan tawaye suka kwace shi tun shekarar 2012 a matsayin ɗaya daga cikin matakan da su ɗauka na neman ganin bayan gwamnatin shugaban Syria ɗin Bashar al-Assad.
To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Rahotanni daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun ce an waye gari safiyar yau Talata da jin ƙarar harbe-harbe suna tashi kwana ɗaya bayan da wa'adin saukar shugaban ƙasar Joseph Kabila da karagar mulki ya zo ya shige. Da ƙarfe 12 daren jiya Litinin ɗin ne wa'adin mulki na biyu na shugaban ya kammala, amma kuma wani kakakinsa Barnabe Kikaya ya ce dole sai shugaban ya sauka daga mulki da ƙarfe 12 na dare kamata ya abashi ya waye gari yana mulki. Tuni dai kotun tsarin mulkin ta Congo ta yanke hukuncin cewa shugaba Kabila zai iya ci gaba da mulki har sai an yi sabon zaɓe, to amma 12 dare na yi wasu mazauna birnin suka fara bushe-bushe don ba da sanarwa cewa lokacin saukar shugaban fa ya zo. Ha kuma an ba da rahotannin jin ƙara harbe-harbe a yankuna da dama na ƙasar. A cikin Kinshasa babban birnin ƙasar an yi tarukan gangami da dama duk wanda haramcin irin waɗannan taruka da gwamnati ta yi. An da yi girke sojoji ko ina a cikin garin yanzu yayin da ƴan sanda suka rinka amfani da barkonun tsohuwa don tarwatsa gungun mutane da ke zanga-zanga.
A wannan shekarar mai karewa ta 2016 an ba da ƙididdigar cewa kusan 'yan jaridu 50 suka rasa rayukansu a bakin aiki a shekarar nan, ciki har da wani ma'aikacin gidan rediyo na namu na muryar Amurka mai suna Al-Migdad Mojalli wanda ya rasa ransa a ƙasar Yemen inda ya je ɗauko labarin ƙazamin yaƙin da ke faruwa a can. Mujalli yana ɗaya daga cikin 'yan jaridu 6 da aka kashe a ƙasar ta Yemen, abinda ya sa Yemen ɗin tare da Iraq suka zo a matsayi na biyu na ƙasashen duniya da aka fi asarar rayukan 'yan jaridu a bana a cikinsu, a cewar wani rahoto da ƙungiyar kare haƙƙoƙin 'yan jaridu ta duniya ta bada. Duka jimillar 'yan jaridu 48 suka rasa rayukansu a bakin ayyukansu a wannan shekarar, galibinsu a ƙasashen Siriya da Iraq da Yemen da Libya da kuma Afghanistan. Sai dai kuma duk da yawansu ba su kai yawan waɗanda aka kashe a shekarar da ta gabata ba, lokacin da aka kashe 'yan jaridu 72. A nahiyarmu ta Afirka, jimillar 'yan jaridu 6 aka kashe, wasu 41 suna tsare a gidajen kurkuku daban-daban. Kuma tsakanin ƙasashen na Afirka ba inda aka yi wa manema labarai lahani kamar Somalia, inda aka kashe 3 daga cikin 6 da suka rasa rayukansu a bana.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, gwamnatin Najeriya ta samar da man jiragen sama-sama da lita miliyan 38 domin magance ƙarancin man da ake fuskanta musamman a daidai wannan lokaci da ake yawan zirga-zirga a ƙarshen shekara. Ga Nasiru Adamu Likaya.
Rahotanni sun nuna wasu jiragen da kan zo Najeriya sai sun biya ta Ghana su sha man kafin ci gaba da keta a zo. Jami'in labarun NNPC Ondo Ugamadu ya bayyana matakin da kamfanin ya ɗauka don rage ƙalubalen da ake fuskanta a tsawon lokacin da aka faye zirga-zirga na ƙarshen shekara da ya haɗa da bukin Kirsimeti da sabuwar shekara da yake jajinta ƙalubalen da kan haddasa cinkoso a filayen jirage da ma soke tashin jiragen na cikin gida da ƙetare. Ministan zirga-zirgar jiragen Najeriya Hadi Sirika ya ce damuwar ta wucin gadi ce.
Misali kamar kamfanin Tatamman Fetur na NNPC muka nuna mashi muhimmancin cewa ya kamata a gaggawa fara yin shi wannan man a Najeriya tunda da ana yi a Kaduna ana yi a Port Harcourt suka yi alƙawarin za a fara yi kwana-kwanan nan in Allah yarda. Sannan muka je muka samu babban bankin Najeriya da kuma ma'aikatar kuɗi cewa lalle ya kamata a bawa ma'aikatar sufurin jiragen sama muhimmanci a samu wato koya take dala din nan a bada don aje a kawo man nan a fara aiki da shi. Sannan bayan wannan muka rarrashi wasu masu hannu da shuni a misali babban kamfanin nan na MRS da kuma Sahara muka roƙe su alfarma cewa duk Allah su kokari su shigo da man nan a same shi. Yanzu wasu ma sun fara shigowa da shi an same shi sai zaga ana samu ana zuwa ana kai ana kawowa ko da yake ba kai kamar da ba amma har yanzu ana yake wannan. Sannan dalili na biyu na cinkoso din a tashoshin jiragen sama shine a da lokacin da aka yi wadannan tashoshin jirgi na Najeriya baki da a lokacin kasai tana mutum miliyan 60 yinsa ukun haka take mutum miliyan 180 kamar misali Abuja da Abuja ba mai zuwa amma bayan gwamnati ta dawo Abuja kowa Abuja yake zuwa saboda haka dole ne a fadada filayen jirgin saman musamman inda fasinjan ke shiga yana hita zaurukan da ake shiga ana hita ko ake zuwa a jira.
In za a tuna lokacin da gwamnatin ta sanar da ana shigo da motoci ta kan iyakokin ƙasa da zai fara aiki zuwa ƙarshen watan nan, wasu 'yan Najeriya sun buƙaci ƙarfafa zirga-zirga ta titin Dogo don arahatta da tsaro. Ga ma abin da wani ma'aikaci Abuja da ke shigowa jirgin kasa daga Kaduna, Imran Adam, ke cewa.
Jirgin kasan da aka kawo musamman na wannan zamanin wata rahama ce. Kaɗan daga cikin rahamar da ke kawo mana shi ne, duk lalacewar da hanyoyi da ake tafaman kuka da su cewa sun lalace, a harkar jirgin kasa ba maganar lalacewa hanya. Na biyu, matsalar barayi da masatan mutane da 'yan fashi da makami, matsalar 'yan sanda da wane ne, duk babu ita. Ka ganin wannan ita ma me wani sauki ne aka kawo mana. Na uku, kuɗin da zaka biya ka hawo mota zuwa Zuba, shi zaka biya wannan jirgin a kawo ka har zuwa Kubwa. Ga AC, ga TV, ga jin daɗi da hutu dai mutum har ya iso, kuma ba wani gudu ake ba da yadda abin zai rinka girgiza mutum ko kuma mutum ya ji tsoro ko na.
Kamfanin na NNPC dai ya ce man da ya order zai rage kuncin matsalar zuwa kwana 26 nan gaba. Nasiru Malik, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Shugaban kasa ka taimaka. Dan Rasulullahi,
dan Allah, dan Rasulullahi.
A bangaren Ma'il Bedr, arewa ne mun ga masifa.
Arewa kam mun ga mayawo nan
ga ba. Arewa du mun ga mayawo.
Mun ga mayawo mun ga Amina baban Sali.
Eh, dan bangaren Ma'il Bedr.
Wallahi babu da fitar.
Mun ga arewa du mun ga mayawo.
A yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 an san.
Mun bai cike nan jan. Sai a ce mana dila, in mun je ga dila, ya ce gullag maje, in mun zo mu gullag maje, sai su ce a matata ne, shin waya yake zaki.
Zuwa ƙarshen watan Nuwamba na bana, farashin man jiragen sama bisa bincike da muka gudana ya nuna ana sayar da galan ɗaya kan dala ɗaya da senti 36, farashi mafi ƙaranci. Rahotanni daga jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya na nuni da cewa hankula sun fara kwanta a yankin wato dan Anace da ke kudancin jihar sakamakon wani rikici da ya auku tsakanin Fulani makiyaya da Tibi manoma, rikicin da ya janyo asarar rayuka a ƙarshen mako. Kungiyar Miyatti Allah ta yi kira da kai zuciya nesa. Alhaji Mafindi Danburam yana daga cikin shugabannin kungiyar a yankin arewa maso gabashin ƙasar.
Ina magana a madadin kungiyar Miyatti Allah na Northeast da kuma jihar Taraba, inda aka samu matsala a gasar local government da Anacha. To a shekaran jiya sun kashe zaina tsari hanya, suna kashe mana Fulani. Don wannan ba zai kai mu gaba ba, wannan ba shine alheri ba, wannan ba zai zama mana alheri ba, da mu da su duka mu a daji muke. Muna kira ga kowa ya kwantar da hankalin shi, gwamnati kuma ta bi kadu, ta kafa committee a bincika a san me ya sababin wannan abu. Da suka bata ba a gane su ba, sun fi mutum 17.
To sai dai kuma shi ma da yake tsokaci game da wannan tashin hankalin, ya daga cikin shugabanni yan kabilar Tibi a yankin na Dan Anace Honorable Dorio Manyan ya ko buƙaci gwamnatin jihar Taraba ne da ta dau mataki tare ko da tallafa waɗanda make gudun hijira a yanzu sakamakon wannan rikici.
Halin da yake ciki yanzu, mutane suna cikin wahala domin ba a samu kwanciyar hankali ba. Yanzu a daji ma mutane suna tafiya ko kai na ana fita, yara suna wahala da tofi da sauransu. An rasa abinci ma yanzu ba su yadda za a samu abinci ba.
Mun rayuka nawa aka rasa a wannan hayaniya tsakanin ɓangarorin biyu?
Yanzu dai rayukan da aka rasa za a iya samu kamar su kai 37 haka.
Kawai yanzu rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta ASP David Misal ta ce yanzu haka ma hankula sun fara kwantawa biyo bayan ƙarin jami'an kwantar da ta zo ma.
Gaskiya yanzu an samu kwanciyar hankali kamar yadda nake maka magana. Sannan yau ma bai bata lokaci ba ya sake tura komanda na mobile nan tare da shi assistant controller of police na operation Dumu, sannan da sauran jami'an tsaro zuwa wannan wurin.
Dan gane da batun rahotannin da ke cewa yanzu ana gudun hijira a yankin, kuma rayuka ma fiye da 20 ne suka halaka, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba ya ce ba haka zancen yake ba.
Gaskiya a yanzu aka mun tabbatar dai da mutum 7 wanda suka rasa rayukansu a wannan wurin.
To kamar me kuke domin a wasu ɓangarori sun zargi hatashi kansa babban jami'in 'yan sanda na wajen da kan cewa yayi sakaci hashi abin ya kawo haka, kuma wani mataki kuka ɗauka?
Babu wani sakaici a wurinmu. Ko da yaushe in kana bin wannan hanya za ka tabbatar cewa jami'an tsaro suna nan kullum kowane tsire ba tare da yin bishi ba. Sannan ina so in tabbatar maka da cewa wannan abin da ya faru ne yawanci abubuwan ya fara faruwa da dare. Waɗannan miyagun mutane wani lokaci za su duba lokacin da muka kamar mun yi patrol dan ba su baya kaɗan sai su zo su fara wannan irin akasar.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka. Daga Yola a Najeriya.
Tafiya bai dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba a san ƙarshe ba.
Tafiya bai dawowa.
Allah ya sawa ga kuma gaida Ibrahim Abdulaziz.
Najeriya kusan an dogara ne akan mai. In ka duba farashin mai ya fadi. Mu gunde yafi ma farashin mai shine ta adin da ake yi wa mai a kasan nan.
Hamshakin dan kasuwan nan Alhaji Muhammadu Indimi Akaji za mu kawo muku cikakkiyar hirar cikin shirin mu na hanzi. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC karfe 10:12:15. A hali yanzu kuma sai a gyara zama ga Ali Musafan Sokoto da shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Duk wannan babban mutum da aka ce yau ana rigima da shi wanda ya ba da gudunmuwa wurin Jauro Muhammadu Buhari a campaign din shi, za a ce yana fushi ne ba dan komai ba saboda ba a bashi kasa ba. Sannan babban abin ciwo a ko inda zaune suke ma da za a election din guduwa sun kai sun ka ban Najeriya da su da iyalan sun ga gudu sun ka kai kasar waje, amma yau suke da manyan mukamai a cikin wannan gwamnati.
Aliyu Mustafa, wato ana mantuwa ne lokacin da PDP ta ci zabe a Najeriya nan sai da ta dauke su shekara 2 ba abinda ma suka yi magana nade-nade din.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani shiri na tsaka mai waya sabo garas. Yau za mu so bajin korafe-korafen ƴaƴan jam'iyyar APC da ke mulkin Najeriya game da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari.
Na Usman Isa, ina wakiltan BSO Buhari Support Organization. Tun da aka gama election din nan ba wanda ya dube mu aka kore mu daga wurin da Lobito campaign office shine inda muke haduwa mu dan tattauna mu rage tension din rayuwa, kuma ba mu sake ji daga shugaban kasa kuma ba. Tun da muka gama a campaign din aka ci zaben nan bai ma gathering din mu mun samu irin appreciation daga wajensa ba. In wannan sakon zai kai wurinsa ya kira mu ya samu audience da mu yayi appreciating din abin da muka yi masa.
Sunana Kasim Abdullahi Hassan, to nayi aiki ta bangaren security ne. Harka na siyasa kowa yana shigowa ne dan mu ya bada gudunmawan sa. An ci nasara shi ma ya samu ci gaba da canji na rayuwa. Shugaban kasa ba yau muke tare da shi ba. Mu ba mu taba tunanin zamu shigo siyasa ba sai shigowan sa siyasa. 2003-2007 zuwa da 11 middle din aka ce bai ci ba, kowa kuma sai ya koma bangaren rayuwar sa. To yanzu abin da ya sa muka tsaya din Allah ubangiji ya bamu nasara wanda muna tunanin cewa za a dube mu da idan rahama mu mu dan samu canji na rayuwa, shi yasa muka tsaya. An mun shiga wani hali. Yaran mu an kore a makaranta, gidan haya mun gagara biya. Akwai dan su mu da yanzu haka da nake gaya masu mutu ko wanda barayi suka attacking din su saboda ana ganin cewa yanzu mun shigo shugaban kasa muna masa zato na alheri, mun san bai san halin da muke ciki ba. Ba wai muna complain ko muna kai karan wani ba, muna so a isar mana da sako ne a gunsa.
To ƴan jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya dai sun kasu kashi-kashi ne. Akwai wanda sun gamsu komai suna gani yana tafiya lafiya ba matsala. Akwai wanda suke gana akwai matsala kuma suna fitowa suna bayyana ra'ayoyinsu irin su Najatu Muhammad. Akwai kuma wanda sun san akwai matsala din amma sun kama bakin su sun yi shiru saboda wasu dalilai nasu. To saboda irin korafe-korafen da mu muke ji ta hanyoyi daban-daban daga su ƴan jam'iyyar din, muka ga ai ya kamata mu ba wasu su dama su fito su bayyana ra'ayoyinsu akan wannan matsaloli din kamar da kuka ji a cikin bude shirin nan. Amma da yake muna son wanda za su bayyana shirin din su kasance jami'an jam'iyyar ne da za su bayyana wa jama'a ƴaƴan jam'iyyar abubuwan da ba su sani ba, sai muka gayyato babban sakataren jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya Alhaji Mai Malabuni tare da daraktan tarawa ita ƙungiyar Buhari Organization ɗin kuɗaɗen tarbace wato Ibrahim Abdulkarim, wanda kuma shi ne zai share mana fage da gaya mana hanyoyin da suke samun ƙorafe-ƙorafen ƴaƴan jam'iyyar ɗin.
To mu saboda tsarin da muka yi na shi tara mashi shugaban ƙasa kuɗi a lokacin, mun yi platform ne wanda mun karɓi wayar number mutane, shi ne koda kana son ka yi samu wani bayani ko ka yi wani fahimta sai ka yi dialing ka karanta sai ka turo saƙo ko ta text message ko ta waya ko ka kira. To akan wannan ne muka ga saƙonan nasu bayan ma an ci election suka mun bashi a kunne su da su ci gaba da turowa tun da mun sai da katin da yawa a cikin Najeriya. To shine za ka ga dai kowa korafin ba wani abu bane. Party ita ce kamar platform inda kowa ke zaunawa ya samu ya zama ya yi inspiring na zama shugaban kasa ko wani abu. Tunda kaga an yi primaries kuma gwamnati ya ce aka yi tsakanin wurin mutane guda 6.
Mu yi kokari mu takaita Alhaji Ibrahim, muna da tarin abubuwa da za mu yi magana. Ba ni ba manyan korafe-korafe guda 2 ko 3 da kake kuka fici.
Korafe-korafe shine ba a funding party. Korafe-korafen shine party ita ce kamar motar da aka kawo aka zo aka samu abin da aka samu zuwa ga gacin da aka samu. So amma party ya kamata a ce ita kuma me aka yi ma party lokacin da party ta yi. To su wanda suke wanda suka yi party din suna tunanin kowane suna zaune ko babban korafin da suke shine ina party yake a cikin wannan tattalin dawo da Najeriya ta zama Najeriya da ake tunani wanda aka dora ta akan shimfiɗa ta shi kan APC din. To shine babban korafin da mutane suke.
To yawa. Alhaji Mai Malam da ni ma ina da wannan rubuce ma amma na bari saboda Alhaji Ibrahim din kamar yadda muka ce wannan ta cikin gida ce. Wannan korafin na farko kafin mu yi magana ita kanta jam'iyyar kafin mu yi magana ɗan jam'iyyar mu fara da ita jam'iyyar cewa ba a fandin ɗinta ma'ana ba a bata kuɗaɗen gudanar da ita ba haka ba ma wasu sun ce ma yadda kwatar jam'iyyar ba wuta ba ruwa ba me tana nan cikin wani hali mawuyaci wanda in ka ganta ba za ka ce jam'iyyar da ke mulki take da wannan hiyar kwatar ba me za ka ce?
Eto ka san ita jam'iyya ta APC kamar yadda kowa ya sani na farko jam'iyya ce da aka yi haɗaka aka kafa ta saboda a ceto Najeriya daga halin da ta shiga ciki. Kuma ba na so mutane su manta da halin da Najeriya take ciki kafin a haɗa kai a yi haɗakan nan a kafa jam'iyyar APC a shiga zaɓe a yi nasara. To halin da aka samu ƙasan a ciki dole ne kwarata-kwarata kamar maganan su maganan kuɗi ba ma farilla ba ne saboda abu ne idan aka yi la'akari da halin da ƙasan yake ciki bai kamata a yanzu ma tukuna a fara maganan korafe-korafe a kan abin da ya shafi kuɗi ba. Domin matsalan da aka samu ya fi maganan taro da kobo. Kuma mu ba wai muna cewar menene yasa ba a baiwa jam'iyya kuɗi ba, su waye ya kamata su baiwa jam'iyya kuɗi? Kaga dai ba za mu ce shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu a cikin baitul malin gwamnati ya ɗauko kuɗi ya baiwa jam'iyyar APC.
Amma gwamnatocin da Alhaji Malam ya suke samun kuɗaɗen da suke gudanar da zuwa hedkwatocinsu ko kuma rassan jam'iyyunsu?
Eto ka san akwai tsare-tsare da dama da ake a jam'iyya take samo da kuɗaɗenta ta gudanar da ayyukanta. Babu wani a tsarin APC shi yasa aka ce canji ɗin. Yadda aka saba wanda 'yan Najeriya suke gani da a ɗauki kuɗi daga cikin baitul malin gwamnati a zira wa cikin baitul malin jam'iyya, yanzu wannan tsari aka kaura daga ita saboda ai ba a bada misali mai kyau idan aka ce za a ɗauki kuɗin gwamnati.
Amma Alhaji Mai Malam yanzu ku da kuke shugaban jam'iyyar nan kai kana zuwa ofishinka kullum koko daga gida ko daga naka ofis na kanka kake gudanar da harkokin jam'iyyar nan?
Ina zuwa ofis.
To Alhaji Ibrahim naji kamar abun ya baka dariya ne mai bayani ne?
Eh to ai shi ne ka san dole wato mutum in kana irin wannan tunani ya kamata ka cire ma kanka tunanin yanzu shugabancin ƙasa ake ba local government ba state ba shugabancin ƙasa. Ƙasa kuma a zaman ka na shugaban ƙasa ko kuma partin da ke ruling na shugaban ƙasa akwai abin da ake kira favors wanda kullun da sahi duk ranar Allah shi sakataren party ne yana testifying to wannan. Kullum akwai wanda yana zuwa yana son ya ga minister, yana son ya ga wani, yana neman aiki, zai aikin shi kaza, zai abubuwa. Waɗanda mutane akwai waiba, akwai abubuwa da yawa da mutane suke ba wannan.
Kana nufin hanyoyin samun kuɗaɗe?
Hanyoyin samun ai ba ka yi ƙarƙashin.
Amma wannan hanyoyin ba su kare ƙa'ida ba, ba su kare doka ba, Alhaji Ibrahim.
Ba su kare ƙa'ida ba, ba su kare doka ba. Yau akwai wanda yana ɗaukar mai. Kullum ana ɗaukar bututun mai 2.1 misali inda ake muna jin diri a ce 2 million barrels. Akwai wanda shi yana ɗaukar wannan bututun awai abin da din ɗaukar mai. In ya ɗauka ai riba yake ci. Ya ci riba shi ina me yake zuwa yi? Ka je ka duba ka gani duk contractor da ke America akwai charity ko foundation da yake karkashin shi wanda yake funded. Sai ba funding bane za a zo na kai tsaye a ce wai ai kai tsaye ne kawai za a ɗauko kuɗi da an kai da wai a zo a yi. A'a, akwai abubuwa da ake yi, akwai masu aiki, an zo akwai wanda suke cikin party wanda they have the capacity, suna da manyan kamfanuka, suna iya kawo risk a ɗauki mai. Wanda in sun yi wannan sun samu kuɗi cikin account ɗinsu, in sun samu cikin account ɗinsu it's easier for them to fund the party.
To shikenan, Alhaji Mai Malam, in dai ba akwai wani abu da kake so ka ce ga wannan batun ba, ina so in je ga maganar su mutanen nan na APC da shi Alhaji Ibrahim ya fara maganar su kuma ka sani na sani ya sani kowa ya san cewa akwai ire-iren su da yawa da suke nan zaune tunda aka yi zabi. Suna jira su ji an kwankwasa musu kofa ba su ji an kwankwasa musu ba. Wasu su ba sa so su yi magana domin kada a ce ai daman suna neman mukame ne shi yasa suke jam'iyya. Amma kuma siyasa a duniya ake yin ta da yawa sukan yi haka din dan domin su taka rawa a cikin harkar gwamnati. Me zaka ce irin wannan dubban yan jam'iyyar APC da suke zo suna jiran a tantube su da mukame da sauransu ba kira su ba a ce su zo ba kuma amma suna ganin wasu ana kira su suna shiga ana ba su mukame.
To alhamdulillah ni a matsayina a headquarters jam'iyyar APC nan irin su Alhaji Ibrahim da sauransu wanda suka bada gudunmawa wannan gudunmawa da suka bayar sun sadaukar da kansu a lokacin da ake wannan gwagwarmaya ta ceto Najeriya a halin da take ciki a lokacin kuma ina tabbatar wa shi da dukkan mai sauraro da dukkan wani dan jam'iyyar APC cewar dukkan na ɗaya da ake yi dinnan za a yi su saboda kaga
amma yaushe shekara kusan biyu yanzu Alhaji Malaba ai yaushe za a yi su
ai ana Aliyu Mustapha wato ana mantuwa ne lokacin da PDP ta ci zabe a Najeriya nan 1999 sai da ta dauke su shekara biyu ba abin da ma suka yi maganar nade-nade din kuma mun san da irin wannan abubuwa da yake faruwa kuma balle ma halin da aka zo aka samu kasar nan a ciki ya sha bamban da wancan ma amma dukkan jihohi 36 din nan sai da muka rubuto muna neman sunayen wanda suka sha wa jam'iyyar nan wahala mutum 50-50 sannan kuma muka nemo sunayen waɗanda suka yi takara ba su yi nasara ba dukkan waɗannan sunayen ana nan ana aiki a kansu ana nema musu gurabe da za a sa su ai akwai gurabe da yawa wanda ba a ciccike ba dukkan za a sa
amma kafin Alhaji Ibrahim ya shigo tukuna akwai mutanen ku na san an ba su mukamai ko dan ba su ji dadi ne da aka ba su mukaman ba suka kika ba mutane irin su Najat Muhammad irin su Dr. Usman Bugaje da sauransu wanda sun ba da dalilan su na cewa gashi amma mutane suna jin yadda aka kira su aka ba su mukamai ko suka je an ba su mukaman ta wasu hanyoyi da ba na kai tsaye ba bai musu dadi ba me ke faruwa game da wannan ban sani ko ka ji irin wannan korafin shi ma to a gaishe ku to ko bayan amsar da zamu sa ran samu daga shi babban sakataren jam'iyyar ta APC kan wannan tambaye ta karshe da aka yi har ila yau zamu so mu tabo maganar yaki da cin hanci da rashawa da shi shugaba Buhari yake yi mu gani ko kulliya tana biyan kudin sabulu ganin cewa har da mutanen da suke kusa da shi kudda-kud ana zargin su da yin mundahana yanzu muna so mu gode su baki namu ne wa Alhaji Mai Malabuni da kuma shi Ibrahim Abdulkarim da wakilin mu na can Abuja Nasiru Adamul Hikayam da ya taimaka ainin ganin cewa wannan shirin ya hadu a madadin su dukan Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington.
To madalla halin yanzu kuma ga tushen kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
To mutane akalla 12 suka rasa rayukansu wasu kamar 50 suka samu raunuka lokacin da wata mota ta auka cikin wata kasuwar baje kaya a birnin Berlin na kasar Jamus inda kuma mutane suka taru suna hada-hadar sayayyar Kirsimeti. Yan sanda sun tabbatar da cewa wannan al'amari da ya faru ne a kasuwar Wilhelm inda anan ne kuma aka kama shi direban motar. Wani mutum na biyu da aka samu a cikin wannan jibgegiyar motar ya mutu a nan take lokacin da ake kokarin kai mishi dauki. Tuni da ya fara wata wata shugaban Amurka ta lanci abin da ta kira harin ta'addanci ko da yake su yan sandan Jamus ba su riga suka yi mishi wannan suna ba. A jiya ne wani dan sandan Turkiya da yake kan wato baya kan aiki har bai jakadan Rasha a birnin Ankara kuma dukkan alamu na nuna cewa ya aikata danyen aiki ne domin ya bayyana takaicinsa kan rawar da Rasha take takawa a ƙasar Sham wato Syria. An dai kai farmakin ne lokacin da shi jakadan na Rasha Andrei Karlov yake jawabi a wajen wani shagali nuna wato fasahu na zane-zane. Kuma a cikin faifan bidiyon da aka nuna a farmaki din an ga matashin da ya harban tsaye bayan jakadan abinda ya sa su suka dauka cewa shi dogaran sa ne. An dai ba da sunan matashin da cewa ana kiran shi Malvot Matt Altintas dan shekaru 22 da haihuwa. A wani bangare kuma kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya samu amincewar daukacin dukkan kasashen da ke kansa ga kudirin da zai nemi aika da jami'an majalisar zuwa Syria su yi nazarin ake kwashe dubban mutanen da yaƙi ya rutsa da su a birnin Aleppo. Sannan a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo kuma an ce an waye gari yau Talata da jin ƙarar harbe-harbe suna tashi kwana guda bayan da wa'adin saukar shugaban kasar Joseph Kabila da kankare ga mulki ya zo har ya shige. Da karfe 12 daren jiya Litinin ne wa'adin mulkin na biyu na shugaban ya cika amma kuma wani kakakinsa Barnabe Kikaya ya ce ba dole bane sai shugaban ya sauka a daidai da karfe 12 dare ya ce kamata ya abar shi har gari ya waye.
To madalla da aka Allah kawo mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri a cikin rahotanni har da hira da injiniya Aliyu Abdulaziz na hukumar shaidar zama dan kasa da kuma rahoton nadin sabon sarkin Shelin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha da ya tani gabatar da shirin da Cibahiro Diodo ne wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen namu da kuma injiniya Malam John Ellison da ya riga masa a nan ne sahaba Imam Ali Zanda aka tayi sallama da ku mu zama lafiya.
Thank you.